بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. إياي ماتا ما على التاوى ومتنا من أدبرتا أنا نزلكي إريا إيه مسجد لكنان babban birnin tarayyar Najeriya Abuja. Ina yi mana barka da safiya a wannan lokaci a wannan silsila ta majalisai da tafsirin Ramadan, saboda iyayenmu mata wanda muke gudanarwa a wannan masallaci mai albarka. Yau 5 ga watan Ramadan shekara ta 1447 bayan hijirar manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallam, daidai da lissafin 22 ga watan Fabrairu 2026. Insha'Allah za mu fara waɗannan majalisai masu albarka insha'Allah. Kafin mu shiga cikin bayani, ana ran Malam Muhammad Ashir Jalin Gu zai karanta mana wani abu cikin Al-Qur'ani. Bismillah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يرحمني ويغفر لي ويغفر لي. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمر وهم مهتدون. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كل من الصالحين. وإسماعيل واليسع ويونس وكلا ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم ولديناهم إلى صراط مستقيم. لا يزول الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفروا بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. أولئك الذين هدى الله فالهدى والسبل أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين.
بارك الله فيكم وأحسن إليكم. من سوري كان القرآن الكريم نا وسو آي ما سو البركة دغا سورة الأنعام الله يتاكا وعلى أمان الخير. فأي ولا درس نزام أوكيشي أما أيام كمر شنكدا قدروا استعدادات بيو بايا أولا نوقع لكي نرى مضاها ما سو البركة إن شاء الله wanda gashi harmunci daya bisa shida na ramadana wato yau muna biyar ga wata wanda aka yi nufin an raba ramadana gida shida to an ci sudus da Allah ubangiji ya sa mu samu albarka da ke ciki. Kafin mu shiga cikin mukaddimar mu zan yi amfani da wannan dama da isar muku da wani addu'ar kuma da addu'a ga daya daga cikin mata da suke halartar wannan karatu na san wasu ku sun santa a bara da muke wannan karatu na tafsiri wa mata a wannan masallaci. Akwai wata baiwa Allah da yake cewa Hajiya Fatima Cikairi wacce take zuwa tun daga Gozafi take zuwa wannan tafsiri. Wannan mata baiwa Allah ta yi shekara da shekaru da yin aure, ina jin an ce wajen shekara 23 da ta yi aure, amma kuma Allah bai ba ta haihuwa ba. Mun yi magana da ita kuma muna tattaunawa su dama. Allah ya taimake ta, mace ce mai kyakkyawar tarbiyya, mace ce mai hankali, ta dage wajen addu'a da ita da mai gidanta. Allah cikin hikimarsa yanzu ya musu baiwarsa, ya musu kyauta. A yanzu matan nan ta haihu tana can a ƙasar Masar, inda ta haihu kusan makonni biyu kenan da suka wuce. Muna mata ta Allah ubangiji sai ya mata albarka cikin abin da ya mata na haihuwa, ya kuma ƙara mata da ƙarin barakallahu laha wa baraka fi mawhubi laha wa shakarat wahiba wa balagha ashuddah. Muna mata addu'a Allah sai ya mata albarka a cikin abin da ya bata. Allah kuma ya bata gafar gode wa Allah akan wannan ni'ima da ita da duk sauran uwaye wanda ba su samu ba. Allah ubangiji su ma ya ba su in suka dage wurin neman baiwar Allah, da Allah madaukakin sarki ne amsa bukatu ne ga bayinsa. Allah ya sa mu dace. A bana insha Allah za mu ɗauki wani salo ne na waɗannan wa'azozi a cikin Alƙur'ani mai girma ta salon abin da ake cewa at-tafsirul mawdu'i. Tafsiri na Alƙur'ani kala-kala, akwai abin da ake cewa at-tafsir at-tahlili, wato irin wanda aka saba gani a karanta aya ko wasu taron ayoyi a kama fassarar su ba ji ba gani, a fitar da mas'aloli na fiqh, mas'aloli na aqida, mas'aloli na lugha, mas'aloli na tarbiyya, mas'aloli na balagha alqur'ani, da duk abin da malami ya ga ya dace, duk abin da Allah ya kuwa cewa malami sai ya fitar da shi a wannan, shine ake cewa at-tafsir at-tahlili analytical, wanda wannan shine galibin malamanmu suka yi a cikin littattafansu, kuma galibin malamai a duk suke. Sannan akwai at-tafsirul ijmali, shine irin wanda galibi ake yi a ta karanta ayoyi kawai ana fassara su ba tare da dogon zance ko sharhi ko bayani ba. Wannan galibi za ka ga ana yin shi a wuraren da ake ganin cewa kamar mutane ba su da ƙarfin ilimin da za su fahimci irin wancan analytical ɗin, ko kuma ya zama da shi kanshi malamin iya abin da zai iya ce. Ko kuma at-tafsirul mawdu'i shine wanda za mu a yau a yanzu insha Allah, ta hanyar mu ba za mu bi Qur'ani sura bayan sura ko mu bi shafi aya bayan aya, za mu dinga tsuntsunta ne, za mu dinga ɗauki ɗaiɗai ne na wasu matsaloli, to sai muka yi wa tafsirin take da albarkatul Qur'an. wato za mu dinga daukar ayoyi da wurare wanda alqur'ani yayi magana akan uwaye mata kuma alqur'ani ya yawaita magana akan mata to abin da ke so farko mu fahimta ya ku iyayen shine me ya kawo wannan tunanin yana da kuma justify me yasa muke tunanin yin wannan tafsiri a bisa wannan salo farko saboda haka din zai taimaka wajen mu fahimci hukunce-hukunce da suka shafi iyayen mata inda su ne target dinmu a wannan ainihin wato karatu da waɗannan majalisai sannan na biyu kuma a wannan zamani wanda ake samun kuruwa da yawa daga mabambantan ɓangarori a kan ƙoƙarin tattauna ƙabiyatul mara matsalar mata ta zama ishu ne zaman kanta kuma kowaɗanne irin mutane suna da approach nasu suna da muƙaraba suna da salo ko tafarkin da suke bi wajen dirasa a kan mace malaman tarihi ne malaman sociology ne malaman kimiyya da fasaha ne kusan kowane ɓangare na haka za ka ga research bincike da dirasa sun yi yawa a kan al'amura ba na ke cimar feminism al'unusa wato bincike game da tsiyamci a literature a linguistics a history a culture a nursing a komai kuma yanzu nan da zarar aka ga wata mace ko wani namiji ya ba da muhimmanci a kan wani abu za ka ga cewa a ta turawa suna sa mashi albarka ana ganin kamar wani ɗan gwagwarmaya ne mai kare wani abu da ake buƙatar karewa ba cikin wannan ruɗani sai zama da cewa an ɓatar da tunanin mata da yawa an sa musu tunanin cewa musulunci da al'adar mutum musulmai ya cutar da su musulunci bai ba su ƴancin da ya kamata ya ba su ba musulunci ya mai da su baya an sa musu tunane-tunane marasa kyau da yawa wani lokaci kuma ya ga wannan tunani har yana fitowa ba daga bakuna waɗanda ake ganin su islamiyyun wato wanda suke da alaƙa da musulunci wani lokaci ma da sunan wa'azi musamman irin mata da suke yawan cewa ba su wa'azi din kun san ina yawan magana a kan su waɗanda ana ganin kamar na takura musu sai ga mace da sunan wa'azi amma abin da kuke koyarwa wani abu ne can daban tana dogaran mana da mata a kuma a ɗabi'ar kuma iyayen mata kusan da aka ce ga wata mata na waɗanda to mu jarrabe kasance wata mace gani suke kawai ku shi kenan alhamdulillah yanzu sun yanci daga wata masu wa idan haka kawai ba za a wani amara ba wannan baya ko da take faɗi ba kasance wata mace kawai a gusa dalili ne akan cewa abin take daidai saboda haka za su zama wato sun ƙulla alaƙa da ita suna da'anin ta suna taimakonta ashe kuma ba sun cewa guba take kesawa a cikin iyayenmu mata da ƴaƴanmu da iyalanmu ba su wannan yake nufin ashe wajibi ne a dawo da mata cikin hayyacinsu ta ɓangaren tattaunawa kan al'amarin da ya shafi wato a matsayin mace a musulunci da jama'an ga alƙur'ani da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine abin da muke fata za mu tattauna a kai a cikin waɗannan darussa masu biye insha Allah Allah mu shukuru to da muka yi wannan sallah sai muka ga cewa a cikin alƙur'ani an bako game da tsiyamaci ya zai ta fuskoki mabambanta an bato ya zo har an ware sura musamman surori guda biyu waɗanda aka ware su aka kira su da sunan mata akwai suratul nisa'i akwai kuma suratul nisa'i sughra suratul nisa'i ita wadda aka sani aka ce baqara ali imran fi nisa'i yaron da su ta gura bakun ko akwai kuma suratul nisa'i sughra wato ƙaramar suratul nisa ita ce suratul talaq sannan mun kalli surorin da suke magana a kan hukunce-hukunce masu yawa irin cikin baƙara cikin ma'ida cikin suratul nuri cikin suratul ahzab cikin suratul mujadala cikin suratul mumtahana suratul tahrim waɗannan surori guda bakwai particularly sun yi maganganu masu yawa a kan hukunce-hukuncen da ya shafi mata abin da ke da alaƙa da zaman aure sanya hijab hukuncin ku san fitan mata gado saki idda takaba abinnan aure da yin da karin aure abin da ya shafi abinnan zihari abin da ya shafi wato awwa irin waɗannan ko sulhun rigima tsakanin miji da mata waɗannan sururi sun bayyana waɗannan abubuwa wanda yake nuna muhimmancin da mace ta samu a cikin alƙur'ani ba kaɗan ba. Allah madaukakin sarki ya yi magana a kan abubuwa mabambanta da suka shafi waɗannan hukunce-hukunce. Allah madaukakin sarki ya nuna mana yadda mace take ita ma tana da responsibility da Allah ya ɗaura ba a cikin iyalanta, tsakaninta da mai gidanta, tsakaninta da sauran abokan rayuwarta. Sannan Allah madaukakin sarki ya yi mana ishara a kan wato irin ‘yancin mata da aka kare dangane da hukuncin gado, dangane da hukuncin mallakar dukiya, dangane da cewa sadaki an bayar nasu, dangane da ‘yancin zaɓen mijin da aka aura. Abubuwa da yawa Al-Qur'ani mai girma ya yi magana a kansu. Musamman Al-Qur'ani ya yi magana a keɓance a kan mata wanda mawar tasa su zuwa gida biyu. Akwai nisa'un salihat, akwai kuma nisa'un salihat, wato akwai mata mutanen kirki da Qur'ani ya ambata. Qur'ani ya ambaci mata da yawa waɗanda suke mutanen kirki tun daga kan uwar Hawwa alaiha salam da Maryam uwar Annabi Isa alaihi salam da matan Fir'auna Asiya binti Muzahi da matan Annabi Ibrahim alaihi salam Sara da Hajar da sarauniya Balkisa ita mutum ne kirki ce tun da tabbas nan ta ko da matar Azizu Misr ita ma za a ce mutum ne kirki ce tun da tuba. Sannan Qur'ani ya ambaci Hawla binti Thalaba ita ce Al-Mujadila wata ta sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam complain akan mijinta ya mata zihari. Qur'ani ya ambaci Zainab binti Jahsh wadda Allah ya aure da ita daga saman bakwai falamma qadabi bin min hawa. Qur'ani ya ambaci Aisha radiyallahu anha a kissarta ta cikin suratul Nuri game da hazafi da aka yi mata. Waɗannan duka mata ne a matsayinsu na mutanen kirki waɗanda a matsayinku na mata ‘yan uwansu a halitta ya kamata ku zama ababen koyi a gare ku. Sura ku kowace ɗaya za mu bibiyi a taƙaice ambaton da Al-Qur'ani ya yi mata, mu yi tafsirin ayoyin tafsiri ijimali a dunƙule, sannan mu fitar da abin da ke ciki na darussa gwargwadon hali abin da za mu amfana da shi mu da ku gaba ɗaya. Waɗannan su muka kira da suna nisa'un salihatun, mata nagartattu fil Qur'an wanda za su zama abin koyi. Me kai ki dinga koyi da fatiwance tahurawance kana ba ku koyi bane, wata ta kadara ko ta mawakiya ko ta in drama ko ta in siyasa, wata woman leader, wata ta gagari iyaye, ta gagari mijinta, ta gagari al'umma garin su, wannan ba ku koyi bace. Ta zo cikin duniyar gizo tana ta yaɗa fadara, to wannan ba mun koyi bace gari ki ya ke ɗauka musulma ga abin koyi wanda Allah ya gana gartar su. Ubangiji mahaliccinmu ya ambace su a cikin Al-Qur'ani wanda wannan kaɗai ya ce su sharaɗi a ce har yanzu fiye da shekara 1000 ana labarinsu saboda Allah ne da kansa ya ambace su. Ina ganin wannan kaɗai ya ishe mu ya zama abin dubawa, yayin da ita wannan wato ta kadara da ake gani a cikin TikTok ta yi bala'in tashe shi ne ce wata uku ana yayinta. Daga nan da a neme ta a rasa, daga ta fito tana kuka tana da dama cewa wallahi ta gane ashe ba kyau kaza dan Allah in tana neman miji na gari, kuma ita ba ta gari ba ke tsakanin da Allah sai ke da danki na gari a wurin wannan
mudaiwa kuke da mutunci nagari ya aure wannan da aka zama gidanta a duniyar TikTok kana rawa ai sai da karfin ke kare mata wani so wadannan mata bura su zama abun koyi gare ni akwai kuma aka so su sune misalin salihat bitta wato mata kuma a ce watsu mutanen kawai irin da Qur'ani ya bada labarin Qur'ani ya ambace su kuma dan zama abin jan kulli a garin daga cikin su akwai al-misali akwai mata annabi Nuhu wanda aka ce babbar takaddara ce babbar kawaliya ce ta badala akwai mata annabi Nuhu ita ma haka akwai matar Abu Lahab tabbata da Abu Lahab wa tab sannan akwai kuma wasu ire-iren su ga wata ila ambaton su bai bayyana ba sai ta siffa su zama wanda za a ce farauniya ko haruwa ko ɗebin maza ko wani abu makamanta waɗannan suna za mu yi bayani za mu karanta ayoyin da aka ambace su da kuma bayani a kan hukunce-hukunce da suka shafi ambaton da aka yi su su kuma don mu ɗauki izina game da ainihin abin da ya faru da su don mu guje wa faɗawa cikin irin wannan harƙalla sannan za mu yi ƙoƙari mu ga cewa mun bujiro da zance a kan abin da ya shafi wani statistic wani ƙididdiga na ambaton da Qur'ani ya waɗaya mace Qur'ani ya ambaci mace da kimarta da muhimmancinta da function ɗinta aikinta a cikin al'umma ta hanyoyi mabambanta ya ambaci sunanta da aikinta ta hanyoyi mabambanta alal misali lafazin annisa wanda kamar ce shine generic name suna na jinsin iyaci annisa a larabci mukurajinta imra'a mace annisa mata ana iya cewa nitwatun ya zama jam'u illa wasu mata tsakanin biyar zuwa takwas ko uku zuwa tara shine nitwatun to wannan lafazin da nitsa da nitwatun da imra'atu ya maimaita a Qur'ani wurare yawa da yawa sama da wurare 80 inda aka ambaci shi wanda yana yake nuna sodo ɗinsa yana nuna muhimmancin wannan halitta cikin halittun Allah da kuma cewa wannan duniya da yadda Qur'ani yake kallonta ba za ta yi ba idan babu mata imajin a ce ga wani gari ko wata alƙarya ta maza zalla ai zai zama kamar gidan yari a gidan yari ce mishi ma ake gidan maza ko to in ji ka dace yadda yan gidan yari suke shan wahala saboda babu mata a gaban su ba wanda za ta sa ya ɗan ji sanyi a rayuwarsa ba wanda za ta ba shi shawara ba wanda tun da dai zai je wurinta ya biya buƙatar rayuwarsa babu mai dafa mishi abinci sai dai ya ci ƴan uwan shi kawai sai dai su ta zage-zage ko su ta kokuwa ko kuma su zama ƴan luwaɗi za ka fata da rayuwarsu ta sururu ce maimakon gyaran hali da ake kira ra'ayinsu to ƙara lalacewa hannun su yake yana da gaskiya wanda kika lalata masa hali to shi ne rashin mata a kusa da su shi sa hukumomin tsaro wanda suka san ciwon kansu wanda suka san abin da ya dace da su ta yi kawalazi da ɗan adam idan aka kama mutum aka tsare shi kamar diyatar yake zuwa sa daga cikin da an tsaro wani cikin ayyukan su a bisa hasken ilimi idan suka tsara mutum tsarewa kai nisa suka ba shi dama mata shi dole shi sai ta kwana da kwana sai suka yi kira yi mishi aure ni na san mutum da yake suka tsare shekara takwas a cikin wannan shekarun sun mai aure suka je shekara da bukata aure sai dama yana da matar da zai aura suka je suka bincika sai suka biya su da aka je aka yi siga su ga ɗauko mai amari shi suka kawo mishi wannan detention a facility ɗin za ta zo ta kwana ɗaya biyu uku ta koma cikin al'umma cikin rayuwa to da sun san wato bukatar dan adam zuwa ga namiji zuwa ga mace da bukatar mace zuwa ga namiji wani abu ne kamar bukatar abinci da abin sha da iska da sauransu su da aka hana mazaje rayuwa tare da mata yansu to an raba su da wani muhimmin al'amari a rayuwarsu dan haka ga a aljanna da Allah yake ba mu labari daga cikin ni'ima mafi girma da Allah ya faɗa game da aljanna shine samo da mazaje mata hurri matan nan na musamman da aka bada labarin su za ku kuma da za a ce ga wata alƙarya ko wani gari na mata zalla babu maza ya kuke tsammanin zai kasance imajin a ce ga wani gari ko wata alƙarya ta zallan mata ina jin za a waye gari ba wanda yake magana da kowa kowa kawai zai ce saboda saboda inda mata suke iyayen mata wajen zai fushi za ta iya sati mata kowa magana za ta iya ma mai gidan ba zai iya bulokin ɗin shi suna fara aiki da ba za ta iya bulokin ɗin shi a waya don san ma ya kai status ɗinta sai ta muku su zai kai bulokin ɗin shi iyayen ba ta kina Allah ya saka muku da alkhairi haka Allah ya ɗabi'ar mace ita mace tana yin tunani ne da zuciyarta yayin da shi kuma shi za mace a ta emotional duk abin da za ta faɗa to tana faɗar da abin da a yanzu kawai take ji ne emotion shi ne kamar jin bacci jin yunwa jin haushi jin farin ciki jin so jin kiyayya in ga waɗannan abubuwan suka bujiro mutum a lokacin suka bujiro mishi to kawai yana so ne ya yi abin da a yanzu zai biya wannan bukata ta yanzu ba tare da kallon gaba ko baya ba wannan haka iya ba suke za ka haka ya ce mishi na ce kuka tsarin kira da aka waya ko ba ka fice da shi ko kuma ya fara ɗaya biyu uku bai kira ba kuma ta dawo shi wai bai kira ba kuma ta ce ya kira amma in har na mabiya ta ba za ka kira kai ki tsarin kira da aka waya to gani shi abin da yake nufi kenan logical tunani ne sai da ya auna gaba da baya to da shi yana tunani da shi kuma da kwakwalwa shi kuma kwakwalwa ya yi lissafi gaba da baya ta alakanta abubuwa daban-daban shi sa idan aka haɗa biyu namiji da mace sai su tsefi wa junansu su tara domin wani lokaci ana buƙatar tunanin ƙwaƙwalwa wani lokaci kuma ana buƙatar tunanin zuciya saboda haka da za a ce ga wani gari inda zallan mata ne to abin ba zai yi kyau ba saboda haka Allah ko ta take cigaba da ambaton mata da bayani akan shari'o'i da suka shafe su musamman abin da shafi zaman iyali da tarbiyya da sauran al'amura irin waɗannan sannan kuma alqur'ani Allah madaukakin sarki ya ambaci ya kazo al'unsa ta fuskar batu akan gara ta fuskar batu akan ainihin wasu abin da ya shafi abubuwa makamantan waɗannan sannan an ambaci mace da sigar uwa wato mahaifiya wajen magana akan wato gado da wajen magana akan abubuwa makamantan waɗannan sannan an ambaci mace da sigar matar aure a zan ta ɓangaren batu akan abin da shafi iyali da ire-iren dai waɗannan ambato mabambanta da aka yi wa ainihin wato mata a cikin Al-Qur'ani mai girma daga cikin abin da za mu kalla bayan da waɗancan mata da muka ambata nisa'un salihat da kuma nisa'un walihat za ku mu kalli al-mar'atu war-rajul fil Qur'an alaƙar mace da namiji a cikin Al-Qur'ani mai girma ta fuskoki na aure da fuskoki na kasancewar ta mahaifiya da fuskoki na kasancewar ta iya da fuskoki na kasancewar ta ƴan uwa wannan shi ne alaƙoƙi da ke tsakanin mace da namiji a cikin Al-Qur'ani akwai wata matsala wadda take tana da controversy za mu ƙoƙari insha Allah mu kalle ta shi ne kaidul mar'ati fil Qur'an makircin mata sai da Qur'ani ya kalli makircin mata don mu ji cewa yaya Qur'ani ke kallon wannan tabi'a ta kissa da mata suke cewa ko iya shirya makarkashiya ko iya tatsiye kafar abokan zama amma wannan daga mahangar alqur'ani ba mahangar wani abu san gaba ba sannan da kuma wato mace a cikin al'usra wato mata da muhimmancin su wajen samar da iyali duk wannan mun ce alqur'ani zamu kalla saboda ya zama mana shine mabudi ba wani zamu tsaya iya alqur'ani ba domin mu ba san alƙasu bane mu musulmi ne in alƙasu shine waɗanda suke cewa kawai qur'ani kadai za su kalla babu ruwansu da wani tushe na shari'a ba ruwansu da hadisai ba ruwansu da fassarar malamai ba ruwansu da ka'idojin ilimi na usulul fiqh ko makamantansu to wannan abin da suke akai ba daidai ba ne wannan ƙasashen halaƙa Allah ya gode shi da shi amma mu a cikin waɗannan darussa za mu dinga amfani da nassoshin alƙur'ani mai girma sannan mu lalubo hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda suke da alaƙa da waɗannan nassoshi misali za ku ga duk inda muka ce alƙur'ani ya ambaci mata ɗin nan mun kira sunansu a nan cewa wanke da wanke da wanke da wanke amma yanzu ko kuma alƙur'ani ba za ki ga sunayen nan da sunansu na yanka ba in ban da Maryam alaihi salam wannan ba wani cikin ne da zai magana a kanshi ba inda aka bari sunan Aisha ko Zainabu ko Balkisu ko wanta ko wanta ko wanta ba wanda aka bana to sai idan muka gane cewa ayoyin da aka ce innal ladina ja'u bi ikki usbatun minkum zuwa ayoyin da suka biyo baya ana ba sharri da kagen da aka yi wa Aisha cewa ita Aisha ake nufi a nan sai kuma garwaka daga hadisi kawo garo falamma qada zaidun minha wa tarad zawwajnaka cewa ana magana ne akan Zainabu binti Kash ina mu gano cewa Zainabu ce daga hadisi sai na mu gano cewa inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli shay'in wa laha arshun 'azim sunanta Balkisu malikatu Fatim ina mu gano wannan a tarihi da aka samu na labarin wannan sarauniya suraka ba za ka takaituwa cikin alqur'ani kadai dan fahimtar shi kanshi alqur'ani qur'ani yana buƙatar kayan aiki da za su taimaka wa mutum wajen fahimtar me yake ne muhimmin kayan aikin nan shine hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin Allah ya bashi alqur'ani kuma ya bashi aikin bayan alqur'ani da Allah ya ce mishi wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nas ma unzila ilayhi mun aiko maka da alqur'ani dan ka mutane bayan abin da aka aiko mishi to a kayan aiki na farko na fahimtar alqur'ani shine hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam maganganun sa da ayyukan sa da abin da yake ana yi da hana kayan aiki shine da tafsirin tafsiri na malamai cikin magabata da na baya malaman da suka zauna suka nakalci alqur'ani suka karance shi suka fantsama duniyar ilimin alqur'ani sannan suka rubuta mata tafsiri wato bayani akan ma'anar alqur'ani su al-imam al-tabari su ibn al-kathir su al-qasimi su zamakhshari suwa daga sunan bila adad to waɗannan madogara ne wajen fahimtar alqur'ani sannan da sauran littafin da suka shafi tarihi wanda suka shafi kisoshin annabawa da sauran dai abubuwa da malamai suke magana sannan shi kanshi harshen larabci sannan harshen larabci da sannan ka'idojinsa da sirrorinsa inda qur'ani ba larabi lafiyayyen larabci wanda ke so ya fahimce shi yana buƙatar zama yana da ɗanɗanon larabci irin wannan za ka bi waɗannan kayan aiki za mu dinga isti'ana da su wajen ƙoƙarin fassara mai alƙur'ani yake nufi yaya labarin waɗannan mata yake a cikin alƙur'ani da makamantansu abu na gaba shi ne idan mun zo a wannan tattaunawa za mu fara kamar yadda muka ce da mata mutane ce mata na garkatu daga alƙur'ani kuma insha Allah a gobe za mu fara da Hawwa alaihi salam bawushi yana cewa ana dara uwa akan fidda inda hawaye take uwar kowa to da ita za mu fara insha Allah a idan lokaci ya bari sai mu sake daukan wata kuma cikin mata wanda za mu ita tattauna matsalar su a cikin awa guda insha Allah daga gobe idan za ku fara a yau bayan wannan dogon mukaddima wadda ta ci fiye da rabin lokaci za mu ainihin wato karkata akalin bayananmu zuwa ga wasu matsaloli da suka shafi wato wannan ibada ta watan Ramadan don ya zama mana kamar wato tunatarwa a kan abin da ke gabanmu. A farko abin da muke cewa wajibi ne mu gode wa Allah maɗaukakin sarki da ya saka laya mu har muka riski wani wata irin wannan wata da albarka. Wannan wata na Ramadana kamar yadda muka sani wata ne mai albarka, wata ne na buɗe ƙofofin alkhairi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa idan watan Ramadana yayi ana buɗe ƙofofin alkhairi na aljanna, a rufe ƙofofin wuta, sannan a kakkare shaitanin takadarin aljanu da a tsattsaure su ba za a ba su dama su gaba da yawo suna ɓatar da mutane suna sa musu kasala da lalaci. Saboda haka za ka ji kowa ya samu nishaɗin bautan Allah, ya samu nishaɗin yin ayyuka na alkhairi wanda duk ka ga ya daga ya kai kanci wajen gazawa wannan alama ce a kan cewa shi kansa shaitani ne mai zaman kansa baya buƙatar wani shaitan ya halaka shi. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance kan yi wa mutane albishir ya ce albishirunku da watan Ramadan wata ne albarka ga shi nan ya zo. Allah ya zaɓi wannan wata ya sa mishi albarka, ya zaɓi wata rana a cikin shi ya sa mata albarka, wannan dare ya fi dare guda dubu. Nabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wanda duk aka haramta mai samun alkhairi da ke cikin Ramadan ba an haramta mishi iyakar haramtawa na samun alkhairi. Saboda waɗannan kwanaki masu albarka kuma kwanaki ƙididdigaggu kamar yadda muka faɗa a ƙarshe, yanzu kalla ki gani kafin a Ankara yau an ci ɗaya bisa shida kwana biyar, kafin ma a Saba har ya fara shi da Allah ya kira shi da suna ayyaman ma'aduda, wasu ɗan ƙididdigaggun kwanaki da kuma ana so kowa ne ta ƙadarci mutum a ga bambanci tsakanin ranakun da yake azumi da ranakun da baya, wato a ga cewa tsoron Allah da kula da ibada ya ƙaru, ƙwazo wajen aikin alkhairi ya ƙaru. Da gaskiya muhimman aikin alkhairi da ake so mu dinga yi a cikin Ramadan shine kusanta alqur'ani mai girma, domin wannan Ramadan watan alqur'ani a cikin shi Allah ya fara saukarwa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam alqur'ani, a cikin shi aka kawo qur'anin ma ga baki daya daga can saman bakwai aka aje shi a sama ta daya, wanda daga nan ne mala'ika Jibril yake zuwa ya dauko sashen da aka ce ya dauko ya kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Kuma abu na farko da ya fara kawo shi ya kawo shi ne a cikin Ramadan, sannan duk idan Ramadan ya kewayo sa'ad Annabi sallallahu alaihi wasallam yake raye mala'ikan yakan zo ya dinga karanta mai alqur'ani suna bitar karatun da aka yi mai na tsawon shekaru. Daga nan sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya wayi gari yana cikin annashuwa yana cikin farin ciki sai ya ta kyauta, aka ce dinga yin kyauta kamar iska ta tsakiya. To ana so mu kusanci alqur'ani wajen karanta shi da maimaita shi da ƙoƙarin fahimtar ma'anarsa da zama a inda ake karatun alƙur'ani da sauraron karatun alƙur'ani da fassararsa, sannan kuma sai mu dinga sadaka da kyauta da alheri da taimakawa na kusa da mu kamar yadda dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi ruwa sai mu dinga kwatantawa. To ana son wannan ya zama cikin halayyar da za a gani tare da mu a Ramadan. Sannan kuma mu sani da cewa shi Ramadan ba wai ya tsaya a kan barin cin abinci da barin shan abin sha da barin kusantar iyali cikin wuni ba ne kaɗai, baya ga wannan akwai abin da ya saura ne abin da ya saura shine kane baki daga duk wani zance ya tsace daga ƙarya daga gulma daga sakin baki daga ashariya daga yawan surutu da ana son shi ya kane daga wani nan sallallahu alaihi wasallam yana cewa wato so da dama wani mai azumi ba shi da wani lada in azuminsa sai yin wa banza shi ne mai azumin da ya kasa rike bakinsa nan sallallahu alaihi wasallam ya ce man la yadu qawlan duri wala amala bihi falaysa lillahi haja an yaba'a ta'amuhu wa sharabu wanda ba zai iya bar ƙarya zance na zance da zir da aiki da shaida zir ko dai zama yana yin ƙarya ko yana shaida ta ƙarya ko kuma ana zaya masa magana ta ƙarya ya yi aiki da ita to duk wanda ke da wannan siffa to Allah baya buƙata azumi ko ya yi azumi babu ruwan Allah da wannan azumi kawai dai ya yi azumi ba za a ci mishi gandai ba kuma ya fita nauyin da ke kansa to amma Allah zai san irin wannan azumi to na ta akwai yiwuwar ya zama zai tashi duhun ma'ahu zai da zagar komai to na ta ya ku iya yin mata da mu sauran mutane mu kiyaye sakin baki cikin ramadan da ma sauran lokuta saboda an shi ramadan din wato zai koya mana tarbiyya idan muka iya gyara halayen cikin kwanaki 30 din nan wannan ya nuna a ce za ka iya gyaruwa tsawon shekara saboda daga cikin fa'idar ramadana shine wata guda na samun horo a kan gyaran zukata da gyaran halayya idan muka iya jure abubuwan da muke yi da can za mu iya jurewa ku basu kamar yadda muka bar cin abinci da rana muka bar shan abin sha da rana a shi za mu iya jurewa ke ba ku ganin wasu daga cikin masu kamar ɗabi'ar shan taba wani Allah ya taimake shi daga ramadana ɗin da ya fita saboda idan aka wuni ɗin nan ba a musa ba sai ya rage har Allah ya taimake shi ya to haka ya ɗabi'a yawan surutu in za ki kika kina ko ina azumi ba zan kama baki na sai kika ga yin surutu a haka a haka har sai ki saba sai zan bayar ramadana ma kuma ki dinga yin wannan surutu saboda da gaskiya dubin da ake so ya koya shine wato yi kokari mu karanta surutun mai amfani ma wala sanabara sannan ana so mu koyi plan wato tsara rayuwa rabbana yana koya mana tsara rayuwa ai ku kun sani ku mata kun fi mu plan a ramadan din yanzu nan da muke zaune na san galibin ku ko ku tana da arrangement na abin da yake a gaba baki kuma ta san lokacin da ya kamata ta fara sai da zaka gama ba kira sallah ba ka bani za ta gama wata irin minti 10 zuwa 15 sai da komai yana nan da dumin shi lafiya lawa ana kira sallah ya rike shi bude baki cikin annashuwa kin ga wannan da ya kawo wannan plan tsari wanda wata kila inda ba zara ba zara ba ko da sai ai sallar isha wa sabra ta ba bayyana ta ba ta ce ko na shiga uku ne sabura yau ko ne zan dafa ta fara shawar wani da ita da masu aiki ne za a yi saboda babu plan amma yanzu kuwa tana da plan na duka ramadan wata tana da menu na abincin da za a ci a tsawon azumi ranar kaza ga wata kaza ranar kaza ga wata a gaba ce sannan yanzu aka na san mafi yau kayan sallah ta riga ta gama a rage din shi ta riga ta kai ɗinki ko ma ta karɓo ko an riga an gama gwada yara ta gwada yana cikin fulani da ramadan ke koya ba da kuma aiki da lokaci babu san da mutane suke lissafa da lokacinsu kamar ramadan dumi dumi za a tuba karfe nawa yanzu za a yi sallah azhar yanzu za a yi la'asar sura minti kaza a sha ruwa to wannan ana so ne mu koyi kula da cewa tsawon rayuwar mu haka ake so mu zama muna da kula da a rayuwa kuma ba rayuwar mu kai haka sakaka lokacin mu na fita ba tare da ba tare da mun ci moriya sannan kamar yadda ramadan ya kasance ayyamin ma'aduda babu kuma dukkan rayuwar mu ita ma ayyam ce ma abinda babu da tabbas akan wannan rayuwa bayan lokaci kankani za a mutu za ta mutuwa tana cigibar ya ɗauki ɗaiɗai mutum ba zai ankara ba har ta kawo kan shi. Kuma maza Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ni'matani maghdumun fihima kathir min an-nas, akwai ni'imomi guda biyu da mutane da dama suke samun kansa a cikin sammaki wato fargajiya suke samun kansa a cikin tunanin ya aka yi suka bari wannan dama ta cikin su. Annabi ya ce as-sihhatu wal farah, lafiya da kuma dama da lokaci. Suratul Ramadan yana koya mana mu ɗauki lokacinmu da muhimmanci, mu yi abin da zai amfani mu a rayuwarmu da addininmu da makomanmu. Mu daina ɓata lokaci ga banza ko ga abin da yake mai ƙarancin amfani ko ga abin da yake kwata-kwata ba yi da amfani. Kuna yana da gaskiya abin da Ramadan yake koya mana ta fuskar wato mu'amala da lokaci. Na sani cewa in za ku yi ba da misali, watakila a bara da muka yi darussa a nan tare da ku, akwai wasu wanda kuka sani da rayuwarsu a bana ba sa ‘yan uwa ko iyaye ko abokai ko abokan zama ko matar waye ko mijin wanci ko ‘yar waye ko ɗan wanci wanda muka sani da wanda ba su sani ba, da dama Allah ya musu rasuwa. Muna addu’a Allah Ubangiji ya kama magabatanmu musulmai gabaki ɗaya da kuma iyayenmu a keɓance da sauran ‘yan uwanmu da masoyanmu. Waɗannan mutane da suka rasu kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, da za su samu dama ta rana ɗaya su ƙara yin azumi rana ɗaya da suna so, amma wannan dama ta kuce musu. Sun riga sun tafi ga Allah, sun fuskanci abin da suka aikata, kuma mu ma san muka nufa inda suke. Za mu samu kama cikin wannan yanayi, to kafin mu kai ga wannan yanayin tun da mun samu wata dama, to mai ƙoƙari a dama ta zama. Ala ta ɗan Ubaydillah sahabu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari kamar da yake cikin Sunan Ibn Majah cewa akwai wasu mutane guda biyu suka zo suka musulunta a kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ya zama ɗaya daga cikinsu mutum ne mai himma mai ƙwazo, saboda himmarsa da ƙwazonsa da za a yi jihadi sai aka tafi da shi, ana zuwa aka kashe shi yayin shahada. Shi kuma ɗaya bai kai shi himma ba, amma sai Allah ya ba shi dama sai ya rayu har shekara ta zagayo, ya sake yin azumin watan Ramadan sannan sai ya rasu. Wato ya samu can na one additional Ramadan a kan ɗan'uwansa. Alhassan ya ce na kwanta bacci sai na mafarkin ga waɗannan mutanen guda biyu, ga kuma ni alhassan mu uku muna tsaye a ƙofar aljanna an yi tashin alkiyama. Yace sai wani mala'ika ya fito daga cikin aljanna, sai aka kira sunan wancan da ya mutu a karo na biyu, wato wanda aka jinkirta mushi har Ramadan ya rike shi, kawai sai aka kira shi aka ce wane wane zo ka shiga aljanna, kuma aka ba shi matsayi babba a aljanna. Can an jima ya sake zuwa ya ka kira wanda ya mutu a gun jihadi, amma wanda ya mutu da farko ya kace shi ma ya shiga. Da ya shiga sai ya zama da cewa matsayin da aka ba shi bai kai na wancan, ya kace sai kuma ɗara su kai ka koma duniya, kai lokacin shiga ka bai ba ba zai zama aikin da aka ɗora ba. Sai ya farka daga bacci, da ya farka sai a duk ya ba shi mamaki, saboda mamakin da ya ji sai ya zama duk inda ya zauna cikin mutane sai ya ba da labari. Kusa idan mutum ya ga abin mamaki a da biya sai ya yawaita ba da labari, to yana ta ba da wannan labari har labari ya yi ta kewaya ya koma kunnen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai wannan Allah ya ce musu kuna mamakin abin da ya faru, sai muna mamaki saboda kaga shi wannan ya mutu a gun jihadi, ko mun san matsayin wanda ya mutu a gun jihadi matsayi ne babba, shi kuma wanda bai je jihadi ba, amma kuma wanda bai je jihadi ba sai muka ga cewa an ce ya samu matsayin da ya fi na wancan. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu ashe ba kun gaya mun cewa ya rayu har ya rike wani Ramadana ba? Suka ce ƙwarai kuwa. Yace to wannan rikicin Ramadana da ya yi da zaman da ya tsawon shekara da sallolin da ya yi sun da ya yi da azumin da ya yi shi ya ba shi wannan matsayin fiye da na wancan. saboda duk mutumin da yake kira maza da ya riki wata dama ce ta musamman wanda za ta bashi dama kusanci zuwa ga Allah da samun falala Allah shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana gani ya ka ya ce amin 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 sabai suka ce mun ji kana faɗan amin amin ba wasu abin da ya faru ba yace Jibril ne yazo yace mun Allah ya ce in yi addu'a kai kuma ka amsa addu'a shi ne ya Allah duk mutumin da ya taso ya riski iyayen shi suna raye amma saboda takadaranci ya kasa yin aiki na musu biyayya da kaji aljanna Allah ta tsine ya dasa yanzu malaika Jibril annabi ya ce amin ya Allah duk mutumin da ya riski rabata yana musulmi amma saboda lalaci da talaka kuwa ya kasa yin aikin da za a yan sabbi shi da zuwa Allah ta tsine ya dasa annabi ya ce amin ma'ana duk hanyoyin da na albarka na Ramadan shi kanshi azumin sallar dare karatun alqur'ani sadaka kama baki da shari'a istighfari zuwa wurin tafsiri duk abin da ya kamata mutum yayi a ce lalacin ki ko lalacin ka ya kai ga duk wadannan abubuwan sun gagara har aka gama cin kasuwannin ta arziki Ramadan kwana 30 babu sunanka ko babu sunanki a cikin entertu to wannan mutum ya kai idan ne lana abin da cewa walillahi fi kulli yawmi fi ramadana utaqa min al-nari Allah yana zaɓan mutane kullum ya dinga yanta su daga wuta on daily basis kullum sai a rubuta suna yau ga waɗanda suka yi aikin da ya kamata a ce sun tsira daga wuta har abada kamar shi mutum ya kasa duka wannan saboda shi malalaci ko ita yar bala'i ce kullum bakin ta abota ta a shari'a ko kuma mutum ne mai cin haram ko mutum ne wanda yake mai saɓan Allah ko mai kasala wajen ibada to wannan duka cikin asara suke Allah ka tsare mu daga asara na ta ɗan uwa masu albarka iyaye mata da sauran masu taurari ina jin hankalina da ku ga baki ɗaya cewa mu yi amfani da wannan dama da muka samu wajen ganin cewa mun amfana mun an dama da mu a cikin wannan harka ta samun alherai na gwaɓin Ramadana. Ramadana wata alheri ne watan da za a ci moriyarsa ranar alkiyama. Azumin shi ƙwaya ɗaya idan mutum ya yi domin Allah Allah zai nesanta fuskar mutum daga wuta a kan shekara 50. So da ka yi ƙoƙari mu ci moriyar wannan azumi na Ramadana da fatan Allah ya sa mana albarka a cikinsa Allah kuma ya amsa mana ayyukan da muke yi kurakurai kuma muna fatan Allah ya gafarta gazawa cikin ɗan adam mun ji Allah ya sa Allah ya mana afuwa sannan muna roƙon Allah ya sanya mana himma ya sanya mana ƙwazo da karfashi wajen aikin ibada sannan Allah ya sanya mana wato nisantar ayyukan barna wanda za su ɓata mana ibada saboda yadda lokaci ya ƙure za mu saurara a nan sai mu ɗauki wannan darasi ne a matsayin muƙaddima gobe idan Allah ya kai mu sai mu fara waɗannan tattaunawa da ta shafi wato mata a cikin alƙur'ani mai girma kamar yadda muka ambata sannan kamar yadda aka sani muna fara wannan darasi ƙarfe 10 ne zuwa 11 to a yau kamar yadda kuka saba mu iyayen mu kun yi nacci saboda ka muka jira zuwa 10:30 sannan sai muka fara saboda ka muna fata ya zama ku dinga zuwa a kan kai saboda a yi a tashi kowa ta kuma ta ci gaba da ainihin ayyukanta Allah wani ya samu dace wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.